والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايان هكا إيمان سنكم من يما لبيد سكي وانا نقولي لسورا جماعة لبين إلمي أموانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفرقو kamar yanda Imam Az-Zuhri yake cewa idza tala majlisul ilmi kana lish-shaytan fihi nasib, duk sanda majalisar ilimi ta yi tsawo, lokaci yayi tsawo ana ta maganganu, to shaytan yakan samu nasa rabo a ciki. Kusan mun share sama da awa 1 da rabi muna jin maganganu da batutuwa iri-iri masu matukar amfani, wanda na tabbata yanzu jiki ya fara gajiya ga rana da yawan mu suna ciki, sannan kuma ga mu kanmu a gaggauce muke domin zan koma Bauchi zan yi tafsiri bayan la'asar. Saboda haka yana da wahala ce an yi wata dogon lacca a irin wannan lokaci, bayan wannan dogon lokaci da aka ɗauka. Saboda haka ni ma zan bi sahu ‘yan uwana da suka gabata suka yi bayani a wannan guri, zan takaita jawabi na ta yadda zai yi an gama a cikin lokaci a koma gida lafiya insha Allah. An yi ta maganganu a kan matsalolin shaye-shaye da illolinsu da abubuwan da suke haifarwa a cikin al’umma. Na tabbata wannan ba shi ne taro na farko ba. An sha yin irin waɗannan tarurruka a gurare daban-daban, kuma za a ci gaba da yin su. Ya kamata mu sani kowace matsala akwai hanyar magance ta. Idan ana so a magance ta, dole sai an biyo hanyar da ya kamata a bi domin magance ta. Jawabai kaɗai ba za su magance matsalar ba. Tarurruka ba za su magance matsalolinmu ba. Rubuce-rubuce ba za su magance matsalarmu ba. Dokoki da za a kafa na masu shigo da ƙwayoyi ko waɗanda suke shan ƙwayoyi kaɗai ba za su magance matsalolinmu ba. Idan waɗannan kawai su za mu kalla a matsayin abin da zai magance matsalar da yanzu muke faɗa, muke magana a kanta, kuma ake mana bayanin cewa tana ta ƙara burinƙasa, tana ta ƙara yawa. Idan waɗannan hanyoyin kaɗai za mu bi domin magance matsalar, to na tabbata za mu yi shekaru masu yawa matsalar ba mu magance ta ba, kuma ba mu dakatar da ita ba. Kada mu manta akwai ƙasashe waɗanda sun fi mu duk abin da muke taƙama da shi na rayuwar duniya. Sun fi mu kuɗi, sun fi mu ƙwarewa wajen rubuce-rubucen takardu, sun fi mu kafofin watsa labarai, sun fi mu asibitoci, sun fi mu wato ƙwararru ta fuskar lafiya, duk sun fi mu waɗannan abubuwa. Ba don kuma saboda sun fi mu daɗewa a cikin sha'anin ci gaba na rayuwar duniya, amma har yanzu sun kasa shawo kan wannan matsala, kuma kullum kuka suke da ita. Akwai ƙasashen da idan ka kama wani mutum da irin waɗannan kisa ne ma hukuncinsa, amma still suna nan cikin wannan matsalar. Ashe da waɗannan hanyoyi kaɗai, su kaɗai za mu ta danatawa don mu magance matsalarmu, to za mu juma ba mu magance ta ba. A ƙasar US, United States of America, a shekara ta 1919 sun kula da illar shan giya, wanda tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawar da hankali. Illar shan giya da ta haifa musu a cikin al’umma, ga yaƙe-yaƙe suna fama da shi, ga yadda take ta fama da batun mataɓuwar hankali da waye da sauransu. Alkamar da ake nomawa don a ci, ana karkatar da ita zuwa gidajen giya, ana yin giya da ita, ana sayarwa da mashaya. Abin ya dame su ya zamana 'yan majalisa sun ƙaddamar da ƙuduri na haramta giya da dukkan wani abin da ya danganci giya, a rufe gidajen giya, kuma a sa doka mai tsanani akan waɗanda za su kama su suna ta'amuli da giya ko kuma suna sayar da giya. Wannan doka da suka sa 1919 bata wuce shekara 14 ba, ƙarshe su da kansu suka dawo suka janye dokar. 1939 suka ga cewa wannan dokar maimakon ta magance musu matsalar da suke kallowa, suke hangowa, ƙara musu matsala ta yi. Yayin da aka haramta shan giya, giya ta yi wahala, sai ya kasance ta yi tsada. Sai ya zama da masu shanta waɗanda ba su samu wani abin da ya warkar musu da ciwonta ba, suna neman ta ido rufe, kuma ko mutum nawa zai kashe ya samu zai iya kashewa. Saboda haka masu safararta da masu shigo da ita musamman daga ƙasar Canada a wancan lokacin sai ya zama da sun ƙaru, domin in kana son ka yi kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci a wannan lokaci shi ne ka zama kana safarar giya. Saboda an hana shanta, an hana wato dafa ta a cikin ƙasar. Saboda haka sai ake shigowa da ita ta kan bodoji. Don haka wasu da dama sai suka bar sana'o'in da suke yi a da, suka koma harkar shigo da giya. Saboda haka harkar giya sai ta ƙara ƙaruwa, domin ta zama hanyar samun kuɗi wanda da ba a tsammanin za ta zama haka. Sai ya zamana gidaje waɗanda ba a san su da suna yin giya ba, sai ya zamana sun maida gidajen factory ne na yin giya a ɓoye, saboda an kula cewa manemanta suna da yawa. Sai ya zamana an samu dillalanta a ɓoye waɗanda su kuma sana'arsu shi ne su nuna maka inda za ka je ka samu, tunda an hana sayar da ita inda aka saba sayar da ita. Saboda haka sai ya zamana masu dillancin giya su ma sun ƙaru, sai ya zamana laifuffuka kuma sun ƙaru. Saboda me? Saboda ƙoƙarin mashayi sai ya samu abin nan da ya saba sha, gashi ya yi tsada, to zai iya sata, zai iya fashi, zai iya kisa ma, domin ya samu abin da zai je ya sayi buƙatarsa. Saboda haka laifuffuka sai suka ƙaru. Tun a wancan lokacin ƙoƙarin a tabbatar da wannan doka, an kashe fam miliyan 160, wanda kuɗi ne mai yawa a wancan lokaci, a yanzu billions ake magana. A wannan lokaci na ƙoƙarin a tabbatar da wannan doka a ƙasar Amerika, an rubuta shafuffuka na takardu ya kai shafi biliyan 10, wanda ya ƙunshi hanyar wayar da kai, sanarwa, nusarwa, faɗakarwa, a nuna wa mutane illolin giya. An yi rubuce-rubuce a jaridu da mujallu waɗanda an rubuta shafi ya kai biliyan 10. A daidai wannan lokaci ƙoƙarin a tabbatar da wannan doka, an kashe mutane sun kai 300. A ƙarƙashin a tabbatar da wannan doka, an ɗaure mutane sun kai 5,532 da 'yan kai, banda kuɗaɗen tara da aka riƙa karɓa a wurin waɗanda aka samu da wasu laifuffuka da suka danganci wannan, wanda ya kai fam miliyan 404. Wannan duk a cikin shekara 14 daga kafa dokar da fara aikinta, don ta fara aiki shekara ta 1920 zuwa lokacin da aka ga abubuwan sun tsananta, abinda ake ƙoƙarin a magance sai ya zama ya ƙara fantsama, ya ƙara yawa, ya ƙara ta'azzara. Saboda haka su da kansu suka yi roshin, aka yi gaggawa, aka ga cewa a janye wannan doka a halatta sayar da giya kamar yadda yake a da. Idan irin wannan ƙasa a wancan lokaci da irin abin da take da shi ta kasa magance shan giya a cikin shekara 14, to ta yaya za a ce irin waɗannan hanyoyin kaɗai su ne za su magance mana irin wannan matsala? Inda za mu koma tarihi, za mu ga cewa al'ummar Larabawa kafin Musulunci babu wata al'umma da ta mayar da giya kamar abin shanta, kamar ruwan sha, kamar al'ummar Larabawa. Waƙoƙinsu cike suke da yaban giya, da yaban majalisar da ake shan giya, da yaban hatta wanda zai riƙa raba giyar. Akwai waƙoƙin yabo da yawa da aka yi masa. Ba su ɗauki giya wani abu ba ne na Allah wadarai ko wani abu ne na zubar da mutunci. Saboda haka giya ta zama ruwan shansu, musamman da giya da caca. Shi yasa Allah ya riƙa haɗa su tare a Alƙur'ani. Mu duba mu ga yadda Musulunci ya magance wannan cuta wacce ta riga ta yi zurfi a cikin zukatan Larabawa. A cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, ba tare da duniya ta hankalin duniya ya tashi ba. Ɗazu mai girma Grand Kadi ya taɓo mana wannan janibin, inda ya faɗi matakai guda huɗu da Musulunci ya bi wajen tumɓuke al'adar shan giya daga cikin zukatan al'ummar Larabawa, musamman sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi imani da shi. Aya ta farko a Makka, lokacin babu wata doka, babu wani shugaba da yake na musulmi wanda zai ce ga wata doka dole kowa ya bi. Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya farko da ta shafi abin da yake kayan maye a cikin suratul Nahl. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يأكلون. الله شيء دك كايا مرملي ندبينو وتؤا ندبينو دكما إنبي كنا ين أبن ماي دشي وتكنا ين أبن شا كوي ماي دشي سننكما كنا سام أبن شمي كيو أنا الله سبحانه وتعالى فدا أبو بيو ودنسكي ندبينو دينبي. Abu na farko Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kayan maye tattakhizuna minhu sakara. Abu na biyu sai Allah ce wa rizqan hasana, da abinci mai kyau. Sai aka sifanta abincin da ake yi, abin da ake ci na dabino ko na inabi ko sarrafa shi da ake a samu abinci, Allah sai ya kira shi mai kyau. Amma shi abin mayen sai Allah bai ce masa mai kyau ba. Wannan wani hannunka mai sanda ne zuwa ga mashaya su san cewa suna shan wani abu wanda baya da kyau, amma ba a fito an ce musu ku daina ba. Wannan kadai bai isa ya cire musu shan giya daga zuciyarsu ba. Da aka zo Madina, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika tambaye su game da giya da caca. Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar da take cikin suratul Baqara, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سنة تنبيه كما نجيا دشاشة كتي أكوي فيهما أكوي أمباني لمتاني لزنوبي. أما زنوبي دكي تكي فيهما إثم كبير أكوي ببلي في أتكنسو ومنافع للناس لوسك أمباني كوس متاني ما تي وإثمهما أكبر من نفعهما. زنوبي دكي تكي saban da yake ciki yafi amfanin da suke ciki. Wannan yasa wasu daga cikin sahabbai suka ce to ba za su ci gaba da yin abin da laifin da ke cikin sa yafi amfanin sa ba, suka janye daga shan giya. Ana ci gaba da haka, sahabbai na neman ƙarin bayani kamar yadda yazo a cikin hadisin Imam Ahmad da Tirmidhi, hadisin Umar ibn al-Khattab, da wannan aya ta sauka aka karanta masa. Yayi addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifaa, ya Allah kai mana bayani mai warkarwa dangane da giya. Sai aka samu wata hadisa wanda Imam at-Tirmidhi ya kawo ta a cikin littafinsa al-Jami'. Wata rana gidan Abdurrahman ibn Auf ya gayyace su, ya musu abinci sun ci, lokacin sallah yayi, sai aka gabatar da Sayyidina Ali wani Grand Kadi yana cewa a sahaya. To amma abu ne yanda yake ya riga ya faru tun kafin a haramta giya, wannan baya daga cikin abin da ake ɗaukan shi laifi, tunda bai shata ba lokacin da aka ce ka a sha. A cikin abincin da aka ba su har da giya, tunda sun mai da ita kamar ruwan sha ne, kamar ka yi baƙo ka yi masa shayi. Saboda haka aka ba su abinci suka ci, aka ba su giya suka sha. Lokacin sallah aka wuce da ce Abdurrahman Ali ibn Abi Talib ya wuce ya ja su sallah. Cikin sallarsa sai ya karanta musu, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa nahnu na'budu ma ta'budun. Saboda sai ya tabbatar da abinda alqur'ani ya kore cewa muna bautawa abinda kuke bautawa ku kafirai. Wannan tasa Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa a cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa. Bayan wannan aya ta sauka, kamar da yake cikin musnad Imam Ahmad, aka kira sayyidina Umar aka karanta masa, ya sake addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shifa'a, ya Allah ka bayyana mana cikakken bayani mai warkarwa dangane da giya. A wannan aya saukarta ya ƙara rage adadin masu shan giyar, masu kuma waɗanda ba su daina shan giyar ba ya rage musu yawan shan giyar da za su yi, domin an ce kada su kusanci sallah suna cikin maye. Saboda haka lokutan da za su samu har su sha giya kuma giyar ta sake su, lokacin sallah bai yi ba sai ya zama na 'yan kaɗan ne. Wannan ya takura musu sosai. Saboda haka wasu kuma suka daina, suka ce duk abin da zai hana mu sallah bai kamata a ce mun ci gaba da yinsa ba. Ku duba ayar abinda ta fara cewa ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, wanda yake nuna maka irin wannan magani ba zai yi ba sai ga wanda suke da imani. Saboda haka sai suka ce ba za su yi sha abinda zai hana su sallah ba. Sayyidina Umar ya yi addu'a, ya Ubangiji ka yi mana bayani cikakke mai warkarwa game da giya. To daga nan ne aka saukar da ayar da take cikin suratul ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ku waɗanda suka yi imani, ku sani kawai fargiya da caca da gumaka da kibau na rantsuwar jahiliya ƙazanta ce, aikin shaiɗan ne, ku nisance ta domin ku samu rabo. Ku nisance ta domin ku samu rabo. Abinda shaiɗan kawai yake nema daga wajenku shine ya jefa ƙiyayya da gaba a tsakaninku, ya hana ku ambaton Allah, ya hana ku sallah. Shin kun daina? Lokacin da wannan aya ta sauka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mai shela ya je ya yi shela ya sanar da mutane a cikin garin Madina cewa an fi haramta giya daga yanzu. A cikin Sahihul Bukhari da Muslim hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na kasance ina raba giya ga mutane a gidan Abu Talha, wato mijin mahaifiyarsa Ummu Sulaym. Yace ni kuntu saqi al-qawm fi manzili Abi Talha, ina raba giya in zuba ma wannan ya sha, in zuba ma wannan ya sha. Ana cikin haka fa idza bi munadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yunadi ala inna al-khamra qad hurrimat. Sai ga mai shela daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana shela, yana cewa a saurara, an haramta giya, an haramta giya. Nan take Abu Talha, wanda shine ya gayyaci wannan zama, ya gayyaci wannan walima, ya kirawo Anas wanda yake rike da turin giyar, yace ukhruj fa ahriqha, fitaka zubar da ita. Ya fita nan take, yace fa ahraqtuha fajarat fi sikakil madina, naje na zubar da ita. Duk wani wanda yake da giya a gidansa ya suro tulin ya zo waje zubar, sai gashi giya ta cika kwararo da wato titi ko wato hanyoyi daban-daban na Madina, an cika shi da giya. Daga lokacin sahabbai da duk yadda suka yarda da giya suka ɗauke ta abin shansu, daga lokacin babu wanda ya tsaya ya kuma wayar giya, an watsar da ita. Saboda me? Saboda ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu, ya kirawo su da sunan muminai, sannan ya ga ya haɗa musu da giya da caca da gumaka, duk aka haɗa su a layi ɗaya, aka kuma ce ƙazanta ce, aikin shaiɗan ne. Aka kuma kira su nisance shi, in suna son su samu rabo, in suna son su rabauta. Babu abin da ya raba su da gidaddajinsu, da danginsu, da dukiyarsu, da garinsu. sai neman yarda Allah, sai neman babban rabo. To an gaya musu in dai babban rabon suke nema sai sun bar shan wannan abu. Kuma Allah ya gaya musu cikin illolinta, ya gaya musu cewa shedan ne kawai ta hanyar giya da caca yake so ya jefa muku ijuna, ya jefa muku gaba da adawa tsakaninku, ya hana ku sallah, ya hana ku ambatan Allah, wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala. Ce fa hal antum muntahun, shin ko kun hanu? Kamar yadda yake cikin musnad Imam Ahmad, an kirawo sayyidina Umar aka karanta masa wannan aya, ana zuwa fadar Allah fa hal antum muntahun, yace intahaina intahaina, yace mun bari mun bari. Ka duba, ba a kashe miliyoyin kuɗi ba, ba a kashe, ba a rubuce miliyoyin takardu ba, ba a zubar da jinin kowa ba, ba a ɗaure kowa ba, in ban da tulin giya da aka yi ta zubarwa, babu abin da aka zubar. Amma an hana wata al'umma da giya ya zama mata ruwan sha, ta kuma hannu. Ashe kenan akwai bambanci da tsarin da ɗan adam shi zai tsara wa kansa yadda zai magance matsala, da tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce gashi shi zai magance maka matsala. Idan shi zai bi tsarinsa, to ya ɗauki wata doguwar hanya, kuma bai sani ba za ta ɓille ko ba za ta ɓille ba. Amma in ya ɗauki tsarin Allah, Allah shi ya yi halittar, shi ya san wa ya halitta, me ya halitta. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Saboda shi ya san me yafi dacewa ga ɗan adam. Duk abin nan da ake, abin da muke cewa shi ne, idan ana son a gyara, a gyada, wato a magance waɗannan matsaloli, sai an dawo an bi matakai na tarbiyya wadda ta fara daga gida, daga iyaye, ta zo cikin unguwa, mataki har na gari, tun daga kan talaka har zuwa kan shugaba. A samu tarbiyya. Allah subhanahu wa ta'ala cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsare kawunanku, ku tsare iyalanku, iyalanku matanku, ‘ya’yanku, ku tsare su daga wuta. Ta yaya za ku tsare su daga faɗa wuta? Ku sanar da su abin da Allah yake so su yi, ku sanar da su abin da Allah ba su hannu. Ma'ana ku ɗora su akan tsarin Allah a cikin lamuransu na rayuwarsu. Sai ku tsare su, ku tsare kawunanku kuma. Musulunci ya umarci iyaye da su tarbiyyanci ‘ya’yansu tun suna ƙanana da sallah. Sallah wannan, umarce su da sallah. Allah subhanahu wa ta’ala yana gaya annabinsa cewa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ka umarci iyalanka da sallah, kuma ka yi haƙuri a kanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo cikin hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, hadisin Imam Ahmad da Abu Dawud, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace muru subyanakum wa tarwa muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ku umarci ‘ya’yanku su rika sallah tun suna shekara bakwai, tun yaro yana shekara bakwai rika cewa tashi kai sallah, je kasa masallaci, kai sallah ko baka yi ba. Ku umarce su a wannan shekaru. Idan har suka kai goma, yaro yana wasa da sallah, ku dake su. Duk da cewa tarbiyyar zamani tana cewa kada iyaye su daki ‘ya’yansu, tarbiyyar Allah da manzansa suna cewa ku dake su. Wadribuhum alaiha li ashirin, iyaye ake gayawa, iyaye sun fi kowa tausayin ɗansu. Saboda haka Allah ya san wani irin duka za su yi musu, Annabi ya san wani irin duka za su yi. Saboda su yake cewa su doka, a ya san mai wani irin duka za su yi, duka ne na su jiga tashi ko za su yi duka ne na tarbiyyantarwa. Sallah ɗin nan Allah subhanahu wa ta'ala cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Sallah tana hana alfasha, tana hana munkari, tana hana mummunan aiki. Wannan abin da muke magana akan sa bil ittifaq, an haɗu akan cewa mummunan abu ne. Allah kuma yace tana hana irin waɗannan abubuwa. A cikin sunan Nasa'i an gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wani yana sata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana sallah, aka ce da shi yace sallarsa za ta hana shi. Me yasa aka ce tun yaro yana karami ku nuna masa sallah saboda ya taso da ita? In ya taso da ita waɗannan cututtuka insha Allah zai samu maganin su. Wannan baya cikin tsarin yakar waɗannan abubuwa da muke magana. Da yawa da za a zo ana ta magana babu wanda zai kawo maka tsarin a dora su kan hanyar Allah, tarbiya ta musulunci, a sa su rika sallah, su rika abin nan. Ar-rufqatu sayyi'a, mummunan aboki ko aboki na banza yana daga tasiri a cikin rayuwar mutum. Ba yaro kankani ba, hatta babba ana so ya zama abokan zamansa su zama mutanen kirki ne, saboda zama da mutanen kirki yana tasiri, yana naso. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabinsa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, Allah yake gaya wa annabinsa ka haƙurƙutar da kanka ka zauna tare da mutanen da suke bautar Allah safe da yamma. Me yasa aka ce zauna da su? Saboda zama da mutumin kirki yana da tasiri a rayuwa. Zai ji shawarwari daga wajensu, zai ji maganganu masu daɗi daga wajensu, duk da ma'aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala, umarni ne gare shi, amma umarni ne ga al'ummarsa. To haka nan mummunan aboki yana da tasiri a cikin rayuwar mutum. Allah ya gaya mana al-kiyama, sanda mutum zai zo yana cizar ɗan yatsansa, yawma ya'udu zalimu ala yadai قل يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. الله سبحانه وتعالى يرى جاي همنا ممونا تاسيري ده زما ده متمن ده بانا قريبيكي هاي فروة اتشكين سيو البخاري ده مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد مثال جليس الصالح جليس السوء abokin zama na kware da wanda yake ba na kware ba, ce abokin zama na kware kamar wanda yake zama da mai sai da turare ne, ko dai ya san maka, ko ka saya a wajensa, ko ka ji kanshi ko da bai baka ba baka saya ba, zama da shi zai sa ka ji kanshin da turaren da yake dauke da shi. Zama da mummunan abokin zama kuma kamar wanda zai zauna ne a gaban makeri da zigazigansa yana zuga yana hura wuta, ce in ma ka ji wari yana tashi habami na karfan da yake dafawa, ko kuma ya kona maka kayanka da wuta. Saboda haka dole sai iyaye sun kula da waye yake tare da ƴaƴansu, ina suke zuwa, me suke yi. Wannan yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wajen a samu tsafta, a kuma samu katange yara masu tasowa daga fadawa cikin waɗannan al'amura. Bayan gida masallaci yana taimakawa, zama a masallaci yana taimakawa, zuwa sallah tana taimakawa. Masallaci yana daga cikin guraren da suke taimakawa wajen tsaftace zuciya, yawan zuwa masallaci. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci cikin mutane guda bakwai da Allah zai sa su a inuwa al'arshinsa, ranar da babu wata inuwa sai tashi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi mutumin da zuciyarsa kullum tana masallaci. Saboda mai, saboda masallacin zai yi tasiri a kansa, zai yi tasiri a kansa. Raka kama hannun yaranka kuna tafiya masallaci, umarce su je masallaci, wannan yana tasiri kwarai da gaske. A masallatanmu nan ake jin karatuttuka, ake jin Allah ya ce, annabi ya ce. A masallatanmu nan ake jin hudubobi, masallatan juma'a ake jin tunatarwa da faɗakarwa, don yana daga cikin hikimar huduba a musulunci. Kamar yadda ya zo a cikin hadithin Jabir a cikin sunan Abi Dawud, ce annabi sallallahu alaihi wasallama duk juma'a yana mana huduba, wa yuzakkiruna al-akhirah, yana tunatar da mu lahira. Saboda huduba tunatarwa ce, a tunatar da wanda ya manta, a ilmantar da wanda bai sani ba. Shi yasa yana daga cikin rashin hikima a ce liman kullum zai zo ya yi hudubarsa da harshen Larabci tun daga farko har ƙarshe, ya sauka daga minbari a yi sallah ya tafi. Wannan gaba ɗaya ya zubar da hikimar da ta sa a ce aka ce a yi huduba. Yuzakkiruna, yana tunatar da mu da wanda, da me zaka tunatar da mutane? Da yaran da suke ji, ba za ka tunatar da su ba abinda ba sa ji, sai ka yi musu magana da yaran da suke ji. Wannan shi ne babbar maqsid na shar'anta huduba. saboda haka hudu ba gurin hudu ba guri ne na isar da sakonni. Makarantunmu dole a tsaftace su. Idan ana son a samar da al'umma ta gari, dole makaranta ita ma ta zama ta gari. A shigar da tarbiya ta addini mai ƙarfi a cikinta. Mu duba mu ga makarantunmu a yanzu. Hatta harshe wannan na Larabci ba magana ake akan a koyar da yaro alqur'ani ba, a koyar da shi hadisi, a koyar da shi fiqhu, a koyar da shi aqida, duk ba wannan ake magana ba. Hatta harshe na Larabci rigima ake asa ko ka asa. Addini kam daman wannan an kwashe shi, daman can duk an sassake shi, an sassabe shi. Fanko ake koyarwa da sunan addini. A zo yaro banda a karanta masa yaƙe-yaƙe, a ce ana koya masa addini. Don haka yaro ya fahimci kamar musulunci duk faɗace-faɗace ne. A ce salabas ne, amma yaƙin Badar kawai za a koya, ko yaƙin Uhud, ko yaƙin kaza, ko yaƙin Shehu Usman ɗan Fodiyo. A ko a shigar da harkar addini a cikin makarantu, yaro ya tashi da tsoron Allah. A samu malamai na gari, amma ba ɗauko malami shi ma mashayi, kuma a ce shi zai hana yara su zama ƴan shaye-shaye. Wani lokacin ma yana bige zai zo musu aji. Saka makarantunmu an zare tarbiyya a cikinta, an fitar da addini a cikinta. Wannan imanin da shi Allah ya riƙa magana da sahabbai, har aka ci nasarar hana musu wani abin da zuciyarsu ta ta'allaka da shi. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. ده إيمانك أكيد ما جانا دسو. تو إن كاتشي ده إيمانك. دك وأنا أبن ده ذاك يبالي لي ساموش دهما. تو أشي كا إدن هرد جسك أكي. أنا سو أماجن شو أنا مسؤولي. تو با أبي وسو هنيوي ده وسو سنبي كرشيدو لسنداو با. سنجا بعاسو إللي با. إن أنتي زاد أو متأكي. نعم مسلم شيا سنيا. Haddi ga wanda ya sha giya, an sa haddi ga wanda ya sha giya. Musulunci ya faɗi tsauraran hukunce-hukunce na lahira akan wanda ya sha giya. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wanda ya mutu yana shan giya, Allah subhanahu wata'ala zai shayar da shi min araqi ahli an-nar aw usarati ahli an-nar min tinati al-khabal. Za a shayar da shi daga gumin ƴan wuta ko kuma ainihin mugunyar ƴan wuta. Wannan duk tsauraran hukunci ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya sha giya a duniya ya tuba, bai ya mutu bai tuba ba, ba zai sha ta lahira ba, ba zai sha ta aljanna ba. Allah an ci giya, Allah an ci mai sai da ita, mai sayanta, mai shanta, Allah ci mai dakwanta, mai tatse ta, wanda ake tatse masa da mai dakwanta, da wanda ake masa dakwanta. Duk wannan hadisai sun zo sun tabbatar mana da la'anta. Kuma giya dukkan abin da zai taɓa hankali, ai ba su kira ta giya al-khamr. Al-khamr shi ne sunanta da Larabci. Sun kira ta li'anna tukhamiru al-aql, tana hargitsa hankali. Aka sanya waɗannan su ne hukunce-hukuncenta. Malamai, saboda faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Hadisi sahihi na Ibn Umar yana cikin Sahih Muslim, ce dukkan wani abu mai sa mai giya ne. Saboda haka dukkan waɗannan abubuwan da ake magana masu sa mai giya ne. Kuma dukkan wani abu mai sa mai, Annabi ce haramun ne. A ruwayar ma cewa wa kullu muskirin haram, maimakon kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Kowannan ruwayar, to amma akwai ruwayar wa kullu muskirin haram, duk wani abu mai sa mai haramun ne. Dan saboda kada wani hatsabibi ya ce shi bai ga alqur'ani inda aka ce wiwi haramun ba, bai ga inda aka ce tramol haramun ba, kowaye haramun haramun, shi ya za a ita ce masa haramun giya kawai aka ce. Annabi cewa dukkan abin da zai sa maka mai haramun ne. Ya ce ma askara kafiruhu fa qaliluhu haram, duk wanda za ka sha da yawa ka bugu, to kaɗan ɗin ma haramu ne ka sha shi. Saboda haka akwai waɗannan tsauraran matakai. Saboda me? Saboda giya tana hargitsa abin nan. Daga cikin fuqaha akwai waɗanda suke ganin sauran abubuwan sa maye, irin waɗannan ƙwayoyi na haɗiya, na shaƙa, na allura da waye, suna al-muqaddirat, suna ganin cewa uba su ma ta fita giya. ta fi ta giya, saboda ita giya ba ta tafiyar da hankali gaba daya, ma'ana ba za ta wato sa mutum ya zama mahaukaci tuburan ba. Zai shata za ta sake shi, sanda zai shata komai zai iya yi. Shi yasa ake kiranta ummul khaba'is, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Usman a hudu, ba sai kira ta ummul khaba'is, ita ce uwar wato dukkan wata barna, ita ce matattara dukkan wata barna. To amma su waɗannan abubuwan da ake ta magana a kansu, su ba sun takaita ne akan kawai gusar da hankali, gaba ɗaya suke tafiyar da hankali. Shi yasa wasu malamai fuqaha'u suka sanya uqubar wanda zai sha waɗannan ta kamata tafi zama ta fi tsanani sama da haddin da ake ma wanda ya sha giya. Saboda haka alƙali shi zai duba ya ga me ya kamata ya masa. Idan wannan zai masa bulala 80, to wancan a ƙara masa wata 80 ɗin a kansa, 80. Saboda haka musulunci ya kawo wannan. Idan ana son a samu gyara, ana so a samu magance matsaloli, to ba dogon turanci yake bukata ba. Abinda yake bukata shine mu dawo mu bi hanyoyin dasa tarbiya a cikin al'umma, dasa tarbiya a cikin matasa, tun daga gida, tun daga unguwa, haka nan gari. Amma matukar ya kasance babu wannan batun, to mu tabbata cewa in za mu kashe duk abinda za mu kashe. Wannan matsalar yadda wasu suka gwada suka haƙura, haka za mu gwada mu haƙura. Ba na mana wannan fata, amma dai wannan faɗakarwa ce don ta je kunnuwan waɗanda suke da alhakin su kawo mana gyara a cikin dukkan abubuwan da muke faɗa a kansu. Su kawo mana gyara a cikin makarantunmu. Zamana an samu tun daga makarantar nursery school, primary, secondary school har zuwa high level, lalle a samar da kyakkyawar tarbiya a cikin al'umma. Idan ba a hada da tarbiya ba, kuma ba a kwankwasa kofar imani, to babu shakka za a yi ta surutu ne, amma babu abin da zai canza. Wannan batu da nake yi ba fata bane illa iyaka faɗakarwa ne da jan hankali. Muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya yi mana gamdakatar, ya magance mana waɗannan matsaloli. Ubangiji ya jawo hankalin shugabanninmu su fahimci hanyar da ya kamata su bi wajen su tabbatar da gyara a cikin al'umma. Da wannan kalmomi nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.